Hausa na muryar Amurka ke magana daga nan birnin Washington DC. Masu sauraro assalamu alaikum, barkanku da wannan lokaci. Yanzu ma Maryam Dauda ce tare da Hanifa Kabir Isa da sauran abokan aiki. Muke farin cikin gabatar muku da wannan shirin na dare a yau Alhamis 12 ga watan Mayu a shekarar 2022. A cikin shirin namu na yanzu za ku ji cewa wasu ɗaliban kwalejin ilimi a jihar Sokoto sun kona wata ɗaliba bisa zargin ta yi ɓatanci ga Annabi. Abin da ya sa aka rufe makarantar a yayin da aka kaddamar da bincike. Idan muka tsallaka jamhuriyar Niger, za ku ji cewa hukumar kare haƙoƙin bil'adama ta CNDH da ƙungiyoyin kare haƙoƙin mata sun shirya wani taro don tattauna matsalar fyaɗe a yankunan da ke fama da tashin hankali, inda wasu matan suka zargi wasu jami'an tsaro da kaiwa mata haɗi.
A wajen Tilibiri ma sojoji na Chad sun haɗa ma matan wajen tira. To wannan ya zamanto magana ta zama magana kasashe biyu, Nijar da Chad. Abin da ƴan ta'addan ke yi da abin da suka yi duk guda ne. Tsaron mutane aka ce ku zo ku yi, ba ku za ku kai musu haji ba.
To za ku ji ƙarin bayani nan gaba, sannan kuma muna nan tafa da rahotonmu na musamman da kuma labaran wasanni. Amma kafin nan sai a gyara zama a sauraron labaran duniya.
Jama'a assalamu alaikum, ga cikakkun labarun. A yau Alhamis ne Koriya ta Arewa ta yi gwajin makami mai linzami na ballistic guda uku masu cin gajeren zango a cewar sojojin Koriya ta Kudu, wanda shi ne aikin tunzura na biyu cikin mako guda, kuma na farko tun lokacin da Seoul ta kaddamar da sabon shugabanta kwanaki biyu da suka wuce. Hafsan na hafsoshin sojojin kasar na haɗin gwiwa sun ce an harba makamai masu linzami guda uku na ballistic ne masu cin gajeren zango daga yankin Sunan na Pyongyang zuwa ruwa a gabashin zirin Koriya. A wani gwaji na 16 na shekara ya sanya tazarar jirginsu kilomita 160 da tsayin da ya kai kilomita 90. Jami'an tsaron gabar tekun Japan sun gano wani abu da ya ka iya zama makami mai linzami da misalin karfe 6:30 na yamma, kamar yadda kafar yada labarai na NHK ta ruwaito, wanda da alama ya sauka a wajen yankin tattalin arzikin Tokyo na musamman. Makami mai linzami na ƙarshe da Arewa ta aika a ranar 7 ga watan Mayu wani makami mai linzami ne da aka harba a ƙarƙashin teku, inji jami'an Seoul, inda suka amince a karon farko cewa daga wani jirgin ruwa na ƙarƙashin ruwa aka harba. Shugaban Finland Sauli Niinisto da Prime Minister ƙasar Sanna Marin sun bayyana amincewarsu a yau Alhamis na shiga ƙungiyar tsaro ta NATO, matakin da zai kammala wani gagarumin sauyin manufofi a fannin siyasar ƙasar dangane da mamayar da Russia ta yi wa Ukraine. Shugabannin sun ce sun cimma matsaya ne bayan da suka ba wa Majalisar Dokokin ƙasar ta Finland da sauran al'ummar damar yin nazari kan lamarin da kuma tuntuɓar ƙungiyar tsaro ta NATO da makwabciyar ta Sweden. Ana sa ran jami'ai a Sweden za su yi la'akari da yiwuwar shiga NATO a cikin kwanaki masu zuwa. Sakatare janar na NATO Jens Stoltenberg ya faɗa a ƙarshen watan Afrilu cewa idan Finland da Sweden za su nemi izinin shiga NATO, za a yi maraba da su, kuma ina sa ran za a yi hakan ba tare da ɓata lokaci ba. Alƙalan kotun ƙolin Amurka su tara za su keɓe cikin sirri a yau Alhamis domin gudanar da taronsu na farko da aka shirya tun bayan ɓullar wani wasiƙan jin ra'ayi da zai yi fatali da Roe v. Wade da kuma tauye haƙƙin zubar da ciki a kusan rabin jihohin. Zaman alƙalan na yau zai iya zama al'amari mai cike da yanayi na ɗarɗar a kotun, wacce aka santa da yin abu cikin tsari. Babu wani baya ga alƙalan da za su halarta, kuma mafi ƙarami a cikinsu mai shari'a Amy Coney Barrett, wacce za a ɗora wa alhakin ɗaukar bayanai. Taron ya zo ne a wani lokaci mai cike da ruɗani, inda ake fuskantar makomari, ƴancin zubar da ciki da kuma gudanar da bincike don ƙoƙarin gano yadda aka kwarmata batun a bainar jama'a. Babban mai shari'a John Roberts a makon da ya gabata ya tabbatar da sahihancin ƙudurin, wanda jaridan Politico ta fitar, yayin da aka umarci shugaban kotun da ya gudanar da bincike. Wani alkalin kasar Guatemala wanda a makon da ya gabata ya umarci tsaffin jami'an 'yan sanda da sojoji tara da su gurfana a gaban kuliya bisa zargin aikata laifuka a yakin basasar kasar. Ya ce barazanar kisa da ake yi masa ta ƙaru tun bayan da ya bayyana wannan mataki nasa. Mutanen da ake shari'a manyan jami'an soji ne da 'yan sanda da aka kama a shekarar da ta gabata, kuma suna da hannu a cikin shari'o'in da aka bayyana a cikin takardar, misali akari da matsayin kwamandan da suka yi a lokacin da laifukan suka faru a tsakanin 1983 zuwa 1986. Baya ga tsoffin 'yan sanda da sojoji guda tara, Galvez ya bada umarnin a gurfana gaban kotu ya buƙaci masu gabatar da ƙara su nemo Toribio Acevedo Ramirez, tsohon shugaban hukumar leƙen asirin soji. Hukumomin Panama sun kama Acevedo Ramirez a ranar Talata a filin jirgin saman Panama. Hanifa Kabir Isa da ta karanto mana labaran duniyar daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. To yanzu kuma za mu bude taskar rahotanninmu. A jihar Sokoton Najeriya, wasu ɗaliban kwalejin ilimi sun kona wata ɗaliba har lahira akan zargin ta yi ɓatanci ga annabi. Tuni dai hukumomin jihar suka ba da umarnin rufe makarantar har sai yadda hali ya yi kafin a kammala bincike tare da jibge jami'an tsaro. A wata sanarwar 'yan sandan jihar Sokoto da aka fidda ɗazun nan, ta tabbatar da aukuwar tarzomar, sannan ta bayyana cewa an kama ɗalibai biyu da ake zargi da hannu a lamarin. Daga Sokoto ga rahoton da Muhammad Nasir ya aiko mana.
Binciken farko da jami'an tsaron da aka jirge a wurin suka gudanar ya nuna sunan yarinyar Deborah Samuel, ya asalin Rijau ta jihar Neja, wanda ke karatu a sashen tsimi da tanadi, wato home economics, duk da yake ba su tabbatar da sakamakon binciken ba a hukumance. Ma'aikatan tsaro da ke aiki a makarantar sun yi kokarin fitar da ita, inda suka boye ta a ofishin su da ke cikin makarantar, amma ɗalibai suka balle ofishin, suka kashe ta, suka cinna wuta da ita da ofishin duka suka kone. A halin da ake ciki, gwamnatin jihar Sokoto ta maganta akan lamarin ta bakin kwamishinan yaɗa labarai na jiha.
Gwamnatin jiha ta samu bayani akan abin da ya faru yau a kwalejin ilimi ta Shaushagar da ke nan Sokoto, a inda ɗaya daga cikin ɗaliban makarantar ta rasa rayuwarta. A sandiyar wannan, gwamnatin jiha ta ba da umarnin a rufe makarantar kai tsaye. Sa'annan kuma mai girma gwamna Right Honorable Aminu Ziri Tambuwal, matawallin Sokoto, ya umarci ma'aikatar ilimi mai zurfi ta jiha da hukumomin tsaro da ke a wannan jiha da su fara binciken sanadiyar wannan mummunan al'amari da ya faru kai tsaye, domin a tabbatar da abin da ya faru, kuma su kawo rahoto ga gwamnati ba tare da ɓata lokaci ba. A tabbatar da zama lafiya da kwanciyar hankali a cikin jiha kafin a samu cikakken rahoto wanda ita gwamnati za ta yi amfani da shi don ɗaukar matakan da ya kamata su ɗauka akan abin da aka ambata a cikin rahoton.
Yanzu dai halin da ake ciki, an jirge jami'an tsaro na soji da na 'yan sanda da na civil defense domin tabbatar da doka da oda da san makarantar, duk da yake an rufe makarantar lokacin da ɗalibai ke gudanar da jarabawar kammala neman takardar shaidar malanta. Muhammad Nasir, muryar Amurka daga Sokoto a Najeriya.
A gaida Muhammad Nasir, yanzu kuma za mu leƙa jamhuriyar Nijar. Hukumar kare haƙoƙin bil'adama ta CNDH da ƙungiyoyin kare haƙoƙin mata sun shirya wani taron muhawara akan matsalar fyaɗe a yankunan da ke fama da tashe-tashen hankula da kuma irin gudunmuwar da mata ke iya bayarwa wajen magance matsalolin tsaro a jamhuriyar Nijar. Wakilin muryar Amurka Sulaiman Muna Barma ya aiko mana ƙarin bayani daga birnin Yamai.
Gwamnan jami'an tsaro mata ne aka tattara a wurin wannan muhawara da nufin nazarin hanyoyin da za a bullowa matsalar fyaɗe a jamhuriyar Nijar, bayan la'akari da yadda abin ke kokarin samun gindin zama a yankunan da ke fama da aika-aikar 'yan bindiga. Shugabar kungiyar yaƙi da ɗabi'ar musgunawa mata da yara ONG SOS FEP, Madam Ahmed Maryamu Musa, na daga cikin shika-shikan wannan haɗuwa.
A wajen Telebirma, sojoji na Chad sun haɗa ma matan wajen tera. To wannan ya zamanto magana ta zama magana kasashe biyu Nijar da Chadi. Abinda ƴan ta'addan ke yi da abinda suka yi duk guda ne. Tsaran mutane aka ce ku zo ku yi, ba ku za ku kai musu hali ba. ƴan ta'addan suka dauki mata ba don su musu haɗe bane ba. Wani mai gaban mazan su suke yi. Ko su ce diya su tara da uwayensu. Ko kai uba a ce ka tara da diyarka gaban kowa da komai. Mutum nawa suka haukace saboda lamarin nan.
Bayanai sun yi nuni da cewa wasu mata kan taimakawa ƴan ta'adda wajen shirya aika-aikar da suke tafkawa. Dalili kenan wannan taro a wani bangaren sa ya tantauna wannan al'amari.
Yau mun ga mata suna sa center exclusive na bom su je su ta da wuta cikin jama'a. Mun ga mata suna hulɗa da wa'anda ke kawo mana hari. Ƴan ta'adda suna aje su cikin gidajensu, ɗakunansu ake haya, suke saida musu abinci, suke ba da wani labari. Tunda mun yi bincike, mun je mun waye ma mutane da dama kai a sunan platform DJ 5 Sahel. Farm champion ɗin nan da USAID ta zaɓa mun goma mun yi jahohi. Mun yi canza miyau da mata mun ja hankulansu. Mun ce su daina.
Hukumar kare haƙƙin ɗan adam ta ƙasa wato CNDH ce ta shirya wannan taron muhawara domin ganar da jami'an tsaro mata rawar da ya kamata su taka a ƙoƙarin magance matsalolin tsaro.
Kun san magana faɗe ya yi yawa ne. In kuka ta gidan juju kun tar da lalle sasukan da ake huddawa mai yawa ne. Kun ka ta gaban masu gari hukumomi za ga wannan abu shi ma akwai shi. Ko ina an kaje a cikin kuma ana yaƙi kun ga ku da kanku kun ɗan jarida ne. Kun shirya kun ga abin da ake yi. To kenan mu harin kenan muka ce mu diba mu gani menene zai ke kawo wannan abu. To wani mataki kamata a dauka yaran mu, ɗiyan mu, kannan mu, ƴan uwan mu mata a kiyaye su da wannan abu da ake nan ana yi a cikin ƙasan Tamtanishan.
Dabi'ar faɗe da akasari ake alakantawa da ta'ammali da miyagun ƙwayoyi ko wani abin da ke da nasaba da gushewar hankali na daga cikin manyan laifukan da ƙasashen duniya suka yi tanadin hukunci mai tsanani a kansu. Sai dai da haka abin na neman zama tamkar ana magani kai yana ƙaba. Dalili kenan hukumomi da ƙungiyoyi ke ƙara matsakaimi wajen ayyukan faɗakarwa a game da illolin da abin ke haifarwa zamantakewar jama'a. Sule Mummuni Barma, muryar Amurka daga Yamai a jamhuriyar Niger.
Madalla a gaida Sule Mummuni Barma, har yanzu dai kuna tare da sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. To yanzu kuma ga Zainab Babaji da rahoton mu na musamman.
Rahoton da wata kungiyar kiwon lafiya da cigaban al'umma ta wallafa na nuni da cewa akalla mata da ƴan mata 54,000 ne ke mutuwa a kowace shekara a dalilin da suka jibanci daukan ciki da haihuwa a Najeriya. Bincike daga masana da dama sun bayyana rashin ilimi, rashin abinci mai gina jiki, rashin samun kiwon lafiya mai inganci, rashin yin tsarin iyali da cututtukan yara kamar malaria, kwalara da zawo na daga cikin dalilan da ke haddasa mutuwar mata da yara. Gidauniyar bada kulawar gaggawa wa ƙananan yara ta Majalisar Ɗinkin Duniya wato UNICEF ta ce Najeriya na asarar yara 2,300 ƴan ƙasa da shekaru 5 a kowace rana. Yayin da mata masu shekarun haihuwa 145 ne ta kiyasta ke mutuwa sanadin goyon ciki zuwa haihuwa, mafi yawansu a yankunan karkara. Domin dakile wasu matsalolin da ke haddasa mutuwar mata da yara ne, kungiyoyi da dama suka shiga aikin wayar da kan al'umma gane matakan da za su tallafa wa kansu tsagaita yawaitan shiga takaici da bakin ciki yayin neman albarkar ƴaƴa. Kungiyar The Challenge Initiative da ke zaburar da al'umma da gwamnati kansu mai da hankali wajen tsarin iyali da kula da lafiyar mata da matasa sun horar da wasu da ke zaune cikin al'umma hanyoyin da za su faɗakar da mutane. Malam Yusuf Ibn Ladan da ke yankin Ibrahim Katsina a cikin garin Jos ya ce al'umma sun fara fahimtar dalilan tsarin iyali don samun walwalar rayuwa.
Alhamdulillah. A dama shi addinin mu ya zo da maganin tsarin iyali. Kaman mata da miji suka haifi yaro, akalla addinin ma ya ba su daman a bar yaro ya samu kyakkyawan kula kafin a samu wanda zai biyo shi. Akalla a ce yaro yana da kaman shekara 3 ko dan fiye da haka. Domin ita uwa za ta samu hutu mai kyau, shi ma uba kuma zai samu yadda zai rene su gaba ɗaya da uwar da ƴaƴan. A mukan iya ba su misali. Kaman kai ne kullun kana wanke rigarka, aika kullun za ta ringa marmashi kodewa tana kodewa tana kodewa to shi ma mahaifa a ce yau ta aihu ba dade ta aihu to shi yasa sai kiga uwa ta samu matsala daga nan ma an ce mutuwa ta zo dangane da wannan ba za a yi mamaki ba
kun samu nasara tun lokacin da kuka fara wannan fadakarwa
to alhamdulillah kin san to mukan samu ayin su daga mun gabatar musu da wannan ga tsarin addini ma ga wannan idan muka nuna musu yanayin rayuwa ma na duniya a guje suke amincewa da mu wayan su har gida ni dai a matsayina na Yusuf ibn Ladan suka biyo ni har gida suka fara faraska dangane su je samu wannan abin nan wayan su kuma mai ta fama haka dai daga baya wayan su suka fahimta
Shi ma Mu'azu Isa Umar yace duk da matsalolin da suke fuskanta suna ci gaba da fadakarwa
gaskiya so dewa nace miki ba ma samun matsaloli da jama'unmu mun yi ƙarya domin mutanenmu suna da karancin fahimta kan maganan tazaran aiwuwan nan wata idan ka je mata da maganan tazara aiwuwa ya taga kaman an zo da maganan hana aiwuwa ne gaba daya to mun yi faman wayar musu da kai wajen bangaren maganar tazaran haihuwa ba hana haihuwa bane idan kuka kula mukan haifi yara iyayen maza su kasa control din su
to amma mutane suna fahimtar wannan bayani da kuke musu
gaskiya a fara aikin mu zuwa yanzu mun samu wanda suka fahimta fiye da baya dan sukan ce damar rashin bayani ne basu san haka tazaran haihuwa yake ba mun sami ci gaba sosai domin ni a layin mu ma akan kira ni baba mai tazara
kana ganin kaman matsalolin da ake samu a Najeriya yana da nasaba da irin haifan ƴaƴa da ake yi sai ka gansu suna gararan ba akan titi
eh to kaman yanda muka dinga gaya wa mutane iyayenmu na baya sun haifi yara rututu saboda ba su da matsalan tattalin arziki yanzu kuma abubuwa sun riga da sun canja muna da matsaloli irin na tattalin arziki sannan kuma gwamnati ba za ta iya dauke mana komai da komai ba wanda da a baya idan kun kula iyayenmu kama su ake a kai su makaranta yanzu kuma fa kama iyayenmu nake mu kai su makaranta har idan kana so danka yayi karatu ingantacce to fa sai in ba su da yawa idan sun kai 10 ba za ka iya control din su ba dan yanzu makarantun sun yi tsada asibitocin yanzu da kyauta ne yanzu koda ka je asibiti an ce ma kyauta sai an nemi wani abubuwa a hannunka a inda za mu yi kokari mu iya control din shi maganan tazaran aiwa insha Allah za mu samu sauki a kasar mu na wannan matsatsin tattalin arzikin da muke ciki insha Allah
mai martaba sarkin Kanam Alhaji Mu'azu Muhammadu na kan gaba cikin manyan sarakuna da ke fadakarwa kan batun kiwon lafiya musamman na mata da kananan yara
iyalai yau jura da su biyan bukatun su ya danganta ne ga irin yawan mutanen da kake iya gani kace su bari su yi daga muna bada shawara ma mutane kullum su saranta iyalan su ba wai dun su hana aihuwa ba su ba ma iyalan daman samun cikakken kiwon lafiya domin shi jiki jini na ciki soka na ciki dukan su kuma suna samun rauni yayin da haihuwa ya ci gaba da yawa
banda haka kana ga yana da nasaba da wato irin yanda matasa suke
sosai yana da nasaba yau an waye gari ka haifi yara 20 ka gina daki 4 a gidanka ina za su kwana ina kai za ka kwana yara 20 matanka 4 kai kanka baka da daki sai su kwana gidan makwabta tarbiya da halayyar makwabta ya bambanta da naka to wannan dole ne a dawo sarin da zai taimake ka ka samu abinda zaka iya sa ido a kai wayannan in aka sami abin da za a iya yi to daidai ta iyalai zai iya kawo wani sauki ga rigiman da muka shiga ciki
Jami'ar da ke aiki a The Challenge Initiative Dokas Akila ta zayyana irin alfanu da uwa uba da yaya za su samu in sun bada tazara tsakanin yara
in an sare yaya daga family zuwa ya farko zuwa community it means that baka da iyayen da suna nan a street wanda because ya iyalan su ba za su iya samu su biya musu bukata ba so wannan yana taimako wannan duk abubuwan da muke magana akan drugs and substance abuse
ina
exactly sare yari zai yana kuma taimako kuma mun sani a nan a Africa Nigeria yana cikin kasan wanda suna da highest maternal mortality me ke na ke cewa da
kaman mutuwa yawan mutuwa haihuwan mata
da yara da mata a lokacin haihuwa. So wannan sarar iyarin yana iya taimako ya reducing wannan maternal death by close to 30-33%. So in mun duba wannan
kenan idan aka tsara iyali kashi 30 da wani abu na mata za su tsira ko kuma a ce za su rayu.
Exactly, yana taimako akan makarantan yaya particularly yayan mata, domin in baka tsara su ba ka bar su kamun ka sani nan da gobe za a ce ta je ta yi aure. Ta je ta yi aure, bata da makaranta, bata da abin da za ta faɗi makai. At the end of the day ta fara haihuwa. So yaro ne na haife yaro.
To daga ƙarshe wani ƙarfin gwiwa zaki ba al'umma gaba ɗaya don su rungumi wannan tsari na tsarin iyali?
So ƙarfin gwiwan da zan ba ma hukuma gaba ɗaya, za mu fara da gwamnati. Gwamnati priority da za su bayar shine a budgeting kuɗi ma wannan program ɗin, ba kuma budgeting kadai ba amma kuma a releasing kuɗin. Health workers kuma most especially health workers suna son in kira kiwon lafiya da su yi hakuri su ba da wannan services ma duk killan mutum da ya zo ya karɓa, ba wani bias, kowa ya tattala nashin da zai yi ya haɗa baki a ensure wai mata sun samu wannan services na tsarin iyali.
Sakataren gwamnatin jihar Plateau Professor Danladi Atu ya ce tun da jama'a sun fahimci fa'idar tsarin iyali, gwamnati za ta taimaka ta kowane hali don samar da al'umma mai nagarta.
An gawar ma jama'a da kai namu dai kaga tun da jama'a sun shiga ciki, ga sarakuna ciki, ga shugabanni addinai duk suna ciki, namu shi ne za mu tabbatar cewa kowane karamar hukuma ta sabu an bude mata reshi wannan a nan za dinga ana wayar ma jama'a da kai ana kuma taimakawa.
Shi ma jami'in da ke kula da ayyukan kungiyar The Challenge Initiative a Nigeria, Dr. Victor Idaro, ya ce babban abin da gwamnati za ta mai da hankali a kansa shine samar da kudade don kula da lafiyar mata da yara.
Our cardinal goal was to ensure that women and families and girls and anyone that requires reproductive services have access to those services.
Ya ce burinmu na farko shine mu tabbatar mata da iyali da 'yan mata da ma duk wanda ke bukatar samun kiwon lafiyar haihuwa ya samu, saboda a samu al'umma da Najeriya za ta yi tinkaho da samar da cigaba da jin daɗin iyali. Zainab Babaji, muryar Amurka daga Jos a Najeriya.
A gaida Zainab Babaji, to yanzu kuma ga shirinmu na gaba.
Wasanni a takaice.
Da kuma girmamawa ga marigayi Rashidi Yekini, ɗan wasan Najeriya, wanda har yanzu a wannan lokaci babu wanda ya kafa tarihi a fagen ƙwallon ƙafa kamar sa a Najeriya. Rashidi Yekini ya rasu shekaru 10 kenan a ranar 4 ga watan Mayu na shekarar 2012. Zan iya tunawa lokacin da nake aiko da rahoto daga Ibadan, yana zuwa unguwar Sabo Ibadan ya zauna ana hira da shi domin neman sanin irin bacinta da marigayi Rashidi Yekini ya yi wa ƙasarsa na haihuwa. Malam Faruk Girma, mai club ɗin ƙwallon ƙafa na Yarma Light Football Club da ke jihar Gombe, ga abin da ya ce.
Har yau muna kan addu'a Allah ya ji kan Rashidi Yekini ya gafarta masa. Ya yi bajinta kwarai a harkokin ƙwallon ƙafa na Najeriya a matsayinsa na ɗan wasa wanda ya kafa tarihi a ɓangarori da yawa, kuma ya sa mutanen Najeriya farin ciki a lokuta da dama. Shi da ke ne ɗan ƙwallo ne wanda mun san cewa ya buga ƙwallo a ƙasashe daban-daban bayan farawarsa a UNTL a nan Kaduna. Ya buga tim irin su Ajiwa Labet, duka ya buga tim Gateway, ya buga Julesberga, wayannan Gateway da Julesberga bayan ya dawo daga ƙasashen Turai lokacin da ya ƙwallo ke ne ya dawo Najeriya, wanda a Najeriya ne ritaya. Kuma a ɓangaren ƙwallon ƙungiyar ƙwallon ƙafa ta Super Eagles, har yau dai ba na tsammanin akwai wani ɗan ƙwallo da ya sha yawan ƙwallaye wa ƙungiyar ƙwallon ƙafa ta Super Eagles kamar sa. Kuma in ka jijiji abubuwan, yana ma ya sha ƙwallaye ina ganin kusan 37 wa Najeriya, ya sha su a wasanni daban-daban-daban, ya ba da gudummawa ƙwarai da gaske. Ali 1993 ya zama zakaran ƙwallon ƙafa na Afrika, wato African Footballer of the Year. Wayannan duk yana tabbatar da irin hazaƙarsa da ƙwarewarsa, kuma ya yi ƙwallo a Turai a Portugal nan ne yafi jimawa, ya je Spain, ya je Switzerland, ya je Saudi Arabia, ya kuma yi kwallo bayan barin sa Nigeria lokacin da ya fara Jonathan Stein a kasar Cote d'Ivoire ya yi kwallon sa. So all this ina kokari ne in nuna maka cewa wani jarumi ne wanda gaskiya ba za a iya mantawa da shi a tarihin kwallon kafar Nigeria ba. Kuma ya ba da kalubale wa har yanzu dai babu wani da ya kamo shi wajen saka kwallo a raga wa Najeriya. Kuma babban abin da aka fi tunawa da shi shine dan kwallo na uku a Najeriya da ya sha kwallo a gasar wasan kwallon kafa ta duniya, kwallon mu na farko da kasar Bulgaria. Wannan kowa yana tuna da wannan.
Wato wasan da aka yi a America kenan.
A America a 1994, wannan shine zuwan mu ai na farko na World Cup din ma a tarihin Najeriya. Kuma kafin mu je World Cup din ya zama zakara ko kuma shi yaji kowa cin kwallo a gasar African Cup of Nations wanda aka yi a 1994 din a kasar Tunisia. Shine highest goal scorer kuma ya ba mu daman mun ci kofin a karo na biyu ko na uku a tarihin Najeriya. So Rashidi Yakini suna ne wanda ba Najeriya ba kawai duk inda ka fita ko kasar ko Saudi Arabia ka je aikin haji sai ka ji suna tambayan ka Rashidi Yakini. So yana nunawa cewa ya yi hazaka kwarai da gaske, kuma rashin irin su Rashidi Yakini a bangaren kwallon kafa ko da ya yi ritaya da watakila yanzu guduma da yake bayarwa a wajen kwallon kafa da ta fi yanda kwallon take a yanzu. Ya Rashidi Yakini ya cancanci a cigaba ya masa addu'a. Kuma samu wajaje irin na wasanni da kana musu suna irin nasa da na ci gaba da kina shi.
Abdulwahab Muhammad Murya, Amurka daga Bauchi a Najeriya.
To yanzu kuma ga labarai a takaice.
Alhamis ne Koriya ta Arewa ta yi gwajin makami mai linzami na ballistic guda uku masu cin gajeren zango a cewar sojojin Koriya ta Kudu, wanda shi ne aikin tunzura na biyu cikin mako guda kuma na farko tun lokacin da Seoul ta kaddamar da sabon shugabanta kwanaki biyu da suka wuce. Shugaban kasar Finland Sauli Niinisto da Prime Minister kasar Sanna Marin sun bayyana amincewarsu a yau Alhamis da shiga kungiyar tsaro ta NATO, matakin da zai kammala wani gagarumin sauyin manufofi ga fannin siyasar kasar dangane da mamayar da Russia ta yi wa Ukraine. Alkalan kotun kolin Amurka su tara za su kebe cikin siri a yau Alhamis domin gudanar da taronsu na farko da aka shirya tun bayan bullar wani wasikan jin ra'ayi da zai yi fatali da Roe v. Wade da kuma tauye haƙƙin zubar da ciki a kusan rabin jihohin kasar.
To masu sauraro, a nan muka kawo ƙarshen shirinmu na yau, sai kuma gobe da safe idan Allah ya kai mu za ku ji abokan aiki madauke da wani sabon shirin. Yanzu a madadin Hanifa Kabir Isa da ta taya na gabatar da shirin, da Julie Leathers Gresham wadda ta hada shirin, ni Maryam Dauda ke cewa ku huta lafiya.